أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام. شيخ الكتاب العقيدة الواسطية نا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يوزع جاشي كان واتو جنشكينا بيرتك تكيش كاشكام إيماني لأن سبحانه وتعالى شيخ إيماني بقدا مالجي وتؤمن الفرقة الناجية jama'a wadda ta tsira ahlus sunna wal jama'a wanda su ne ahlus sunna wal jama'a suna yin imani bil qadari da kadara khairihi wa sharrihi suna imani da alherin kadara da kuma sharrin kadara ma'ana suna imani da kadara mai dadi da kuma kadara mai daci kuma kadara ne biyu ce ko mai dadi ko mai daci akwai ta barin ciki akwai ta bakin ciki ko wanda za ta sanya kamar na da barin ciki akwai wanda za ta sanya maka damuwa da bakin ciki idan mutum ya samu ilimi murna yake farin ciki yake idan mutum ya samu matsayi kadara ce mai dadi mutum ya samu ɗaukaka kadara ce mai dadi mutum ya samu kuɗi kadara ce mai dadi mutum ya samu haihuwa samu aure ko ya ƙara aure duka waɗannan kadarori ne masu dadi mutuwa kadara ce mara dadi rashin lahiya kadara ce mara daɗi talauci kadara ce mara daɗi ƙasƙanci kadara ce mara daɗi wulaƙanci mutum ya wulaƙanta ya zama to ba komai ba duka waɗannan kadarori ne wanda suke ba su da daɗi to duka su ake ka game ka yarda da cewa dukansu daga wurin Allah subhanahu wataala suke duka Allah ne ya hukunta faruwarsu a cikin rayuwarka wannan shine abin da duk inda Allah suna jama'a yake yana imani da waɗannan abubuwa guda biyu al-imanu bil qadar imani da qadara ala darajatai yana tabbata ne yana kasancewa ne akan daraja guda biyu kullu darajatin tatadammanu shay'ain kowace daraja tana kunshe da abu guda biyu فالدرجة الأولى درجة تبركو الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القدير الذي هو موصوف به أزلا وأبدا درجة تبركو شيني أي إيماني بأن الله لتوى شيء الله تعالى يا دورك علم ألا يا سمى الخلق عاملون أبنى أنت هذا صحيح كثيرا لك أنا يسمى bi'ilmihi alqadimi Allah ya san shi saboda ilimin Allah da dade tsohon ilimin Allah subhanahu wataala alladhi huwa mawsufu bi wanda shi wannan ilimin ana kamanta Allah da shi azalan tun fil azal wa abadan ma'ana al-azal shine abin da ya riga ya wuce can baya shi yake ce ma azal shi ya zama wuce bi ta tun fil azal ma'ana da can abadan kuma ana sanya shi ne a kan nan gaba ma'ana duk abin da za mu aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala tun bai halicce mu ba ya sani kuma har abada har duniya ta tashi duk abin da za mu aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wannan ita ce daraja ta farko wanda ya kamata duk wani musulmi ya yi imani da ita cewa duk abin da za mu aikata wa na alheri ne na sharri ne musulunci ne kafirci ne, imani ne, shirka ne, sunna ne, bid'a ne, duk abin da za mu aikatawa Allah subhanahu wataala ya riga ya sani. Biyayya ga Allah ne, kiyayya da Allah subhanahu wataala ne, aikata abubuwan da Allah ya sanya mu, sallah, azumi, hajji, duka shan giya, sata, zina, duka wannan Allah subhanahu wataala ya riga ya sanda masu mu aikata. Duk abin da za mu aikatawa Allah subhanahu wataala ya san shi. وعلم جميع احوالهم وما الله يسن دكن حالائهم سو باين الله من الطاعات ان ايكا نبييا ندا على الله دك الله سبحانه وتعالى يا سما المعاصي دكما ايكا نساقو ايكا نذنبي تن دغ شركا هر ما بي قسقنچن ذنبي ان زما ايكتاوا الله سبحانه وتعالى يا سما من ذنبي يا سما زما والارزاق ده كما ابوبوا دنده suke shayi arziki arzikin da kowa zai samu wani arzikin shi na ilimi ne wani arzikin shi na aikin gwamnati wani arzikin shi na kasuwanci wani arzikin shi na aikin hannu wani arzikin shi na aikin karhi ne duk arzikin da zai zama mu Allah subhanahu wataala ya sani kowa yana da arziki babu wanda ke hita daga me arzikin Allah subhanahu wataala kowa mai arziki ne sai dai me daraja daraja hawa hawa ne akwai na koli kololuwa da ya fi kowa arziki akwai mai bi mai akwai mai bi mai akwai mai bi mai akwai mai bi mai har a zo kasa ko ba kada kodala kana tare da arzikin Allah duk irin halin da ka shiga ciki kana tare da arzikin yana ne Allah bai bai kudi ko eh mutane wanda suka dauki arziki shine kudi mun ce wanda na da arziki to kudi yake ne amma shi arziki abu ne babba ya yi karin kudi galibin mutanen ba su da ilimi cikin kudi da ilimin zamani da ilimin addini bar ma magana nan akwai abubuwan da suke arziki ne ita la ya ga ni ba ta zama da arziki amma ilimi na addini ta iya aiki da shi amma akwai da zaka bari la ya ba babu amma ilimi na addini ko ilimi na zamani akwai da zaka bari shi a doke ka karanta a ba ka samu kudi ko to wannan duk mutanen ba su da dokar arziki ba da sun yi magana arziki suna da yin kudi amma baya da kyawu mutum yace Allah bai mai arziki Allah ya mai kowa arziki Allah ya arzika kowa ko masu kudi ba su nan suka tara ba ne kudin ungo ko mota bi gare in ya ga wani mai kudin daga baka da siya dai ku sa ga shi in ya tsaya da mota kai kana ganin kamar ba mai kudi kamar shi in ya tsaya da mota kuna tare da shi in wani mai kudin babba wanda ya wuce shi kira da gudu zai ruga kana ganin shi bai kudi ne sai wani mai kudi ce da Allah Alhaji ku turo mana mota ana mamaki da kai shi kun kama kuma turo mana arzikin ku ba guda bane duk irin halin da mutane suke ciki wani yayi wani ne haka ne ko ana cewa kasashen Laraba arziki gare su to akwai talakan da ke Dubai wani talakan da yayi shi arziki ko wani mai kudi ne na yayi shi amma bai rasa ci ba bai rasa sha ba yana da mota amma masu kudi da yawa nan sun yi shi kudi ko babu talakawa wurin shi ma yana da gwargwadon halin shi amma kuma masu kudi da yawa nan sun yi shi kudi saboda haka kenan shi arziki wani abu ne wanda kowa baya yi ta da gare shi kowa gwargwadon halin shi kowa gwargwadon abinda Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce Allah ya basutu rizqa liman yasha yana shimfa da arziki ga wanda ya so ya bayar mai yawa har ma lissahi ya dame mutum ya rasa nawa ke gare shi da sai kuma da dala aka fara da kuma ayyuka dala uku dala huɗu dala biyar dala shida dala bakwai dala takwas dala tara dala goma har ya kai ya rikice ba ya nisa hankali sai dai a kaddara kawai amma shi dai ba ya nisa shi ba kuma babu wanda ya sai nisa shi saboda Allah ya shimfiɗa mai ya baya mai yawa ya yalwata wayar ka duk kuma Allah yana takaitawa wani sai a baya wanda ya san ko nawa ke gare shi yanzu wani bai san gida nawa ke gare ba mota nawa ke gare ta ya wuce wani ko babu akwai su mutum bai sani bai yi ya bunci wal ajal sannan kuma Allah subhanahu wataala ya san halayen bayi baki daya na abin da ya shafi ajalin kowa yanzu nan mu dari ne a wannan wurin Allah subhanahu wataala ya san mi ajalin kowa cikin mu wani cikin mu bayan kwana uku zai mutuwa to ka kuje tsoro wani cikin mu bayan sati wani bayan wata wani bayan shekara bayan shekara duka Allah ya san kowa ranar da zai mutuwa tun bi halice mu bada ma kuma ya san irin kamannin da zai mu da irin kayan da zamu kisawa mu kare rayuwa da irin lokacin da zamu dauka a rayuwar mutum duniya shekaran da zamu duka Allah subhanahu wataala ya taba cewa duka ya san wannan dole kai imani da wannan thumma kataballahu sannan Allah subhanahu wataala ya rubuta fil lawhil mahfuz a cikin allan da aka tsare daga sharrin aljannu da shaytanu kasu ne ka abin da ke cikin wannan tsararren allo ne da yake cikin sabu a wurin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala cikin shi ya rubuta maqadir al khalaiq abubuwan awan halittu baki daya komi da komi duk abin da ya shafi rayuwarka a cikin wannan allan na kudaran Allah yana nan rubuce an kaddara komi da komi na rayuwar tarihin ka baki dai su kuttu mai da ciki duk abin da za ka tun daga lokacin da ka zo duniya ka hito daga cikin mahaifiyar mama tun daga wannan lokaci na tun zaman ka cikin ciki dai yana rubuce har irin zaman da za ka yi duniya dai yana nan rubuce ras sai dai a ta mishi tiliyan tiliyan ɗaya bayan ɗaya har lokacin da kuma za ka mutuwa ka koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala duka Allah ya san fa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama walkun abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a duniya shi ne al-qalami wannan hadisi gare ingantacce hadisin sa ingantacce ne cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya cewa walkun abinda Allah ya halitta shi ne al-qalami shine farkon halitta kahin sammai da ƙasa kahin mala'iku da aljannu da mutane abinda aka fara rubuta farkon halittar da Allah ya halitta shine al-qalam to sai wasu hadisai suka zo da bayanin cewa farkon abinda Allah ya halitta shine hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da hadisai ne malamai duka sun yi ijma'i cewa hadisan ƙarya ne mawdu'i dan sai suka dauke su a hadisai ne ingantattu manzo Allah shine farkon halitta kafin a kowa duniya shine hadisi bai inganta dukkan malaman hadisi baki dai sun yi ijma'i akan cewa hadisi ne na ƙarya amma shi wannan hadisi ne da dukkan malamai suka yi ijma'i cewa ingantacce ne farko abinda Allah ya halitta shine al-qalamu shine wanda Allah ya rantsuwa da shi yace wal qalami wa ma yasqutu Allah ya lanci da alƙalami da abin da suke rubutawa cikin takardu saboda haka shi ne farkon halitta ba hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an ce manzon Allah shi ne farkon duniya ba sannan ya kuwa daraja shi ya ce mu ne ƙarshe akwai waɗanda suka gabace mu haka yau saboda haka kenan ba shi ba ne na nuna al-akhiruna sabiquna haka ya ce mu ne na ƙarshe amma kuma mu za mu rike shiga aljanna kuma kenan suke ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi shi a lokacin ne Allah ya halicce shi shekara ta 500 da wani abu 571 ko da biyu bayan annabi Isa ya rasu ya bayan Allah ya dauke annabi Isa bayan wannan lokaci aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar giwa abul fida wannan shekara aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran din da yazo duniya amma gabanin wannan dukariya ce ce ya shekara 2000 gabas yamma are hudu shekara 2000 tun babu kowan san haka shi a wannan tatuni ya ce kawai ba ta da rubutu shi ba ta da yanci to harko abin da Allah subhanahu wataala ya alta shine alqalam qala lahu sai Allah ya ce mai uktub karuti qala sai alqalam ya ce ma Allah ma aktub mai za ni rubuta ba anan wani yana yi cewa ya aka yi alqalami da ya magana da cikin mutanen da suke kare hadisi wannan yana da cewa wanda yake nuna hadisin ƙarya ne alqalami na magana sun manci Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne a bisa yasa ko me ne ko yasa kunnuwanmu da idanu da zukatanmu ranar alkiyama za mu cewa lima shahidtum alaina mu da kanmu za mu ce musu dan me kuka bada shaida mu za mu tambaye su saboda mun san mi sun riga sun yi magana ga mu amma a duniya suna magana sun magana idanun ka ba su magana ko ba haka ba kunnan ka ba ya magana abin da ke magana shi ne bakin ka ɗan yatsun ka ba su magana kawawan amma Allah a ranar kiyama ya ce alyawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa kanu yaksibun za mu ɗinke masu bakunan su mure su ba za su yi magana amma hannuwansu da kawawansu za su mamu magana game da abin da suka zama dutse suna aikatawa a duniya saboda haka kenan da alƙalami ya yi magana mini ne dutse ya zo ya ce mu manzala assalamu alaikum sai ka ce ƙarya ce kai wai baka damar ka yi magana wanda ya baka damar ka yi magana shi ba dutse damar ya yi magana ne ne inda ya inganta manzala Allah ya wadi kuma dole ya zama gaskiya ya yi wanda ya ƙaryata kuma ya ƙaryata manzala wanda ya ƙaryata manzala to ya nemi masauke shi a cikin wutar jahannam alqalami yace ma Allah subhanahu wataala ma aktub mizanin rubutawa qala sai yace uktub ka rubuta ma huwa ka'imun ila yawmil qiyama abinda zai kasancewa har ta shi qiyama al qiyama ta tashi duka a rubuta agwana alqalami anan wura alqalami yayi magana kuma alqalami yayi ta rubuta saboda a lokacin babu mala'iku balle su rubuta abin da Allah ke so a rubuta ba su duniya ba aljannu ba kowa shi kadai ne a cikin duniya shi kadai ne dan shi Allah ba cikin duniya yake wanda ke cikin duniya lokacin shi ne alqalami kawai haka ne ko saboda haka alqalami ya tarbuta tarbuta dinnan ya zana sunayenmu kaf da na uwayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu duka da waɗanda za mu haihuwa nan gaba da shibokinmu da tattaba kunnenmu duka ya rubuta da sama da ƙasa da itace duk itacen da ka sani cikin duniya da wannan alƙalami ya rubuta sunayensu da irin shekarun da za su yi da irin ɗiyan da za su bada har su kai inda za su mutuwa su bushe su lalace duka komai da komai an rubuta har zuwa tashin alƙiyama wannan dole ka yi imani da wannan cewa da abin da ka ga ya bayyana cikin duniya da ba sani ne na Allah subhanahu wa ta'ala bambancin mu kenan da mu da kadariya waɗanda ba su yi imani da kadarin Allah subhanahu wa ta'ala ba fa ma asaba al insan to duk abin da ka ga ya samu mutum a cikin rayuwar shi cikin duniya lam yakul li yukhti'a bai yiwa ya kuskure ma mutum duk abin da ka ga ya samu mutum na dadi ko na ciwo to ba yadda za a yi kauce ma mutum sai ya same shi babu wanda ya sai ya baka kariya ka wannan abin ya same ka in an kare ka kaga abin bai same ka ba to dama me ba zai same ka ba da amma in yayi nihin ya same ka kuma babu wanda ya sai ya kare ka sai ya same ka wa ma aqta'ahu kuma duk abin da ya kuskure ma mutum bai same ya ba lam yakun li yusiba ba yadda za a yi samu mutum wannan shine tauhidi imani da kadara ta Allah subhanahu wataala cewa da abin da kai yanayin da ka zunka ciki to ba yadda za a yi kuma ka shiga da gare shi inna dadi nawa Allah subhanahu wataala bai rubuta shi inna dadi ne sai ka gode ma Allah kai godiya ga Allah kai godiya irin jama'i gode ma Allah ka tabbata cewa lalle daga wurin Allah ne kakkai alfahari kakkai jiji da kai kakkai dagawa kakkai kuri da takama kai yarda da cewa wannan abin daga dai wurin Allah yake saboda haka ba zai maida ka ba shedani ba zai maida ka dan tasha ba wannan dadin da ka shiga saboda ka shiga cikin murna ka zama to shedani ka fita daga dokan Allah subhanahu wataala ka je ka taka dokan Allah Allah ya maka nima kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ga mai a cikin hadisin kudusi yace ana wal insanu fi nabayin azim idan mutum muna cikin wani labari mai girma mai ban mamaki akhluqu wa yuqbalu siwaya ni ke halitta amma kuma ana bauta ma wani ne mun mamaki ne ga Allah ni na kawo mutane duniya amma ba su bauta mana suna bauta wani ne annaba akwai mamaki ba ko babu mutum ne ga ko shiga uban shi amma sai uwayen mu sai ke mabiyaya su ba ni ga Allah ba mamaki ce uwayen mu sun yi nashi in bai biyayya ga uwayen mu ba Allah zai tambaye shi kai tambaye shi na ka din nan da suka kawo ka duniya su ne Allah zai tambaye ka mutum ne da mai gidan shi mai gida mutum ne doko mai gadi ya kawo wannan masallaci ya tsara ga masallacin nan in dare kawai sai tsara mufida yaya abin da ka kawo shi kuma in an hana shi ya ce an hana shi hakkin shi bai tsara masallaci bai yana tsaron makaranta Allah ya ce ina cikin wani labari mai girma mai ban mamaki da ni da dan Adam ni ke halitta amma kuma yana bauta ina mai ni'ima yana gode ma wani na sai Allah ya baka ni'ima sai ka je ka gode ma shedan sai shedan Allah ya saka maka da alheri Allah ya baka kudi domin ka cika sha ka taimaka ka yi sadaka da wannan dukiya sai ka ce a ta ya za ka yi ka nemo dangin shedan abokan shedan kungiyar shedan a zo a cashe a kone a yi shegantaka a saba ma Allah haka baka gode ma ni'imar da Allah ta'ala ya maka ba kenan ka gode Allah ya maka amma kaje kana godiya ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan duk abin da kanka samu kanka a cikin shi to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka ba yadda za a yi ka kubuce mai inna dadini haka ne inna wahala haka ne jabbatil aqlab alqalum masu kushi kam wanda aka yi wannan rubutun da shi wa quwwatu suhuf kuma an nade takardun da aka yi rubutun an nade su ka bayin da ake nade ta barma ai haka mutanen da suke ko an kamanta mana da irin yadda da ake idan mutum ya rubutu mutanen da ba takarda gare su ba fatu ne gare su in ka rubutu sai ka nada fata kamar yadda ake nada guzu ba guzu na gare su guzu dai wannan da ake agale su kamar yadda ake nada shi idan ka rubutu sai ka nada kashi to kamar yadda marubuta na da in san yi rubutu suke nadewa su aje bangon cikin bangon ginin su to haka Allah subhanahu wataala yake nuna mana cewa abinda alkalamin ne ya rubuta alkalamin ya bushe tunda ya bushe kenan ya kara aikin shi ko su kuma takardun annane su an aje ina abinda aka rubuta din nan la yubaddalu wa la yughayyar ba wurwura shi ba canza shi haka za a yi tsaya sai dai Allah subhanahu wataala ya ga dama ya kullahu ma yasha wa yusabbit Allah yana shaya abinda ya ga dama kuma yana tabbatar da abinda ya ga dama kenan in Allah ya ga dama saboda aikin shi ne shi ya rubuta kuma in ya shaya akwai wanda za a ce bai dabi yana iya baka shekara 50 kuma ya kara ma 5 kara ma 10 ya kara ma kamar 100 da can alkalami ya rubuta kuma ya ce a kara ma shi alkalami ba nashi rubutu ba kawai ha rubutun ke aiki ko Allah yake aiki kuma mu ba ga rubutun muka gani ba mun dai san an yi rubutu mun san me aka rubuta ajalin da aka rubuta mu shekara na mun sani so da haka dai annabi takallum kama qala subhanahu wa ta'ala kuma inna Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace alam ta'laman Allah shin baka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya'lamu ma fis samai wal ardh ya sadda abin da ke cikin sama da ƙasa ma kaga mijeje عمد لفظ من الفاظ العموم اسم الموصول به معنى ما ان ليس الذي ذكر ديني الم تعلم ان الله يعلم الذي في السماء والارض دما دكا ديني دي suna daga cikin alfazul umum a wurin malaman usulul fiqh dukkan abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa Allah ya san shi Allah ya ce inna zalika fi kitab lallai wannan abin da Allah ya sani cikin sama da kasa yana nan cikin littafi wanda alqalami ya rubuta inna zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah yana da sauki wurin Allah a ce duk abin da ke sama da kasa ya san shi sauki ne baya da tsanani baya da wahala wurin Allah subhanahu wataala wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi ma asaba bi ta samuwa ba min musibatin kowace irin musiba nan musiba na kira ce ta zo kuma cikin mi siyaqin nafi ma asaba min musibati wata musiba bata taba samuwa a cikin kasa wala fi anfusi kun ko ga ambaliya kamar ambaliyar nan da muke ciki a cikin duniya a cikin kasar mu ana ta tahiya da garuruwa da gidaje musiba ce ko to a cikin kasa ce wannan ko kuma ai gwari ko a rasa amfanin gona ko Allah ya koma na walin dungu ko Allah subhanahu wataala ya aiko mana su kwari wanda za su canja abin da muke yinsa cikin kasa kenan ko cikin kawunan mu Allah ya jarrabe mu da wata annoba wanda za ta ta kashe mu ta mutuwa ko ita ko wannan din babu wanda za ta samuwa a cikin kasa ko a cikin rayuwar mu illa bi kitabi face ta tabbata a cikin wani littafi min qabli an nabraha tun gabanin mu halicce ta ita wannan musiba ne dama tana can rubuci lokacin ta yayi kawai sai ta faru na dalika ala Allah yasir lalle wannan mai sauki ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan taqdiru wannan qaddara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a cikin littafi da wadannan ayoyi guda biyu suka yi magana shi at-tabi wa ilmihi subhanahu wanda yake yana bi ga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ne sakamakon ilimin Allah subhanahu wa ta'ala biyayya yake ga ilimin Allah saboda an rubuta shi ne da ilimin Allah ya kunu fi mawadi'a yana zamantuwa a cikin wurare da yawa jumlatan adunkule da tafsilan kuma a bayyane faqad kataba fil lawhil mahfuz ma sha Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta a cikin lawhil mahfuz da abinda Allah ya so kaga wannan adunkule kenan ko ba rarraba bane saboda abinda yake rubuta don kule yake duk abinda aka rubuta don kule yake idan an yi aiki sai ya bayyana dalla-dalla ke mun gane wa idha khalaqa jasadal janin idan Allah subhanahu wataala ya halitta jikin jariri aljanin jaririn da ke cikin cikin mahaifiyarsa shine aljanin qabla nafhi ruhi fi gabanin busarai a cikin shi kaga wannan da ya zo a aikace za a rarraba ne yake Allah zai halitta wa da yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza zuga nan aikace ba ta ilahi malaka sai Allah subhanahu wataala ya aika mishi mala'ika na musamman fa yu'maru sai a umarci mala'ika bi arba'i kalimatin da rubuta kalmomi da hudu bi katbi rizqihi a umarce shi da rubuta arzikin shi wannan yaron da ke cikin cikin mahaifiyar shi zai yi shekara 100 a duniya abincin da za ya ci cikin wannan shekaru zai ci buhu kaza na hatsi na masara na shinkafa na gishiri na zakari duk sai a rubuta suka arzikin shi zai samu kuɗi tun daga dalar da ta wahala fadawa bisa hannun shi har dalar da za ta zamantowa ƙarshen rayuwar shi zai kashe lissafin duka an yi zai samu miliyan kaza cikin waɗannan shekaru da za a yi rana kaza ta farkon shi za a ba shi kaza in an zo barka hanyar shiga abin da za a ba shi in an zo barka aiwa wannan in yazo wannan yazo ga abin da za ya bada wannan yazo ga abin da za ya bada da arubuta idan kuma ya fara da dai ya fara tashi na dalar da za ya fara samu ko dala 20 da za ya fara samu wannan za ya bashi sannan gobe kaza za ya samu banda gobe kaza za ya samu har ya mutu da arubuta wannan arubuta arzikin shi duka numfashin da za a yi ana kilgawa guda kaza za a yi a duniya wa ajali da kuma ajalin da za a yi lokacin rayuwar shi da za a rubutawa shekara kaza da wata kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da segon kaza za a yi shi kenan suna karewa rayuwa na tsayawa ta rubuta wa amalihi da aikin shi da abin da za a yi aikatawa shaqiyin kuma a rubuta tababbe ne marishin arziki ne ausa'in ko kuma mai arziki ne wa nahmi dalik da abin da ya kama da wannan duka za a rubuta fa hadha alqadar wannan kadaran da muke magana akan shi wanda ya shahimi ha wanda ya shahimi wani kadara muke magana ba kadara busare muke magana kadara me muke magana ha mu abinda muke magana rubuta duk abinda za mu aikata a duniya shi muke magana wannan duk kananan abubuwa ne suka shigo muna magana me ilimin Allah subhanahu wataala duk abinda za rawa Allah ya san shi kuma yayi mi yanzu mun samu daraja ne dama malam ya ce kowace daraja tana daukar daraja nawa ha dai ana gwada ko kowace yana daukar daraja ne domin darajojin imani da kadara guda hudu ne kamar yanda a cikin littafin da Jami'ul Ulum mai magana sura shi ma malam haka ya kawo su kowace daraja tana dauke da daraja ne idan hada sun zama to daraja nawa kenan hudu su ne darajojin duk wanda ya yarda daraja ɗaya ta kuskure mai to bai da imani da Allah subhanahu wataala babu imani babu umwani a cikin rayuwar shi tsakanin alaka shi da Allah duk wanda ya yarda ya rasa daraja ɗaya cikin waɗannan guda huɗu to ba mai imani bane babu mai imani duk wanda ya kare ta kadara kafiri ne bai da imani fa hada alqadar to shi wannan kadara da ilimin Allah da rubutun Allah din malai yace qad kana yunkiru haqiqa ya zamanto yana musan shi ulatul qadariyya masu guluwi na qadariyya mana manya manya kuma guman qadariyya wadanda suke yan wuce iyaka yan guluwi wadanda suke azarbabi sosai game da kadaran Allah subhanahu wataala wadanda suka kore ma Allah sanin abinda za mu yi to su musan shi suke su a wurin su babu wani kadari su ne wanda muka karanta hadisin su a cikin Jami'ul Ulum hadisin bainama nahnu inda julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin wanda Abdullahi da Umar yace ga gaya musu ba za su yi imani da Allah ba sai sun yi imani da kadara da za su ce da duke su domin Allah ba su yi imani da kadara ba Allah ba zai karba ba wadannan su ne masu guluwi yan wuce iyaka kenan kadiman da dadewa tun zamanin sahabbai da suka bayyana sun kore kadaran Allah wa munkiruhu al-yawma masu musun shi a yau a wace rana ke wace rana yau dinnan da muke kowace zamanin wa zamanin Ibn Taymiyya yau shekara 700 da wani abu da suka ci wa munkiruhu al-yawma wadanda suke musun shi a yau domin Ibn Taymiyya da shekara ta 729 da takwas da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu musun shi a yau kalilin ɗan kaɗan ne sun kusa karewa ke amma da ta an same su da yawa sai dai mi sun zama ɗan hitina sun fitini mutane a cikin addini sun raba mutane da imani da Allah da imani da kadarin Allah subhanahu wataala na ya kamata mu tsaya inda muka wadi daidai Allah subhanahu wataala ya wada da su ne inda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya kace mu da abin da muke karantawa Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin sama. Allah ka ba mu damuna mai albarka. daga ba mu ci maka mai albarka daga ƙara mana lahiya waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya waɗanda suke da bukatu na alheri Allah ka biya musu Allah ka tsare mu da mu da iyalanmu da matanmu da uwayenmu da danginmu kare mu daga sharrin duk masu sharri daga hasalin duk masu hasada ita masu ita da baƙin ciki Allah subhanahu wataala daga kare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.